This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Yanzu ma Hawwa Sharif ce tare da Zara Ufaje da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Juma'a 8 ga watan Maris shekarar 2024. A cikin shirin na wannan lokacin za ku ji a yayin da ake bikin ranar mata ta duniya a yau Juma'a 8 ga watan Maris na shekarar 2024 mai taken zuba jari ga mata domin haɓaka ci gaba. Mata da dama na tofa albarkacin bakin su albarkacin wannan rana.
Takin wannan shekara kenan na ranar mata ta duniya wato inspire inclusion abin da yake nufi shine a assasa ba kowane bangare muhimmanci.
Idan shirin ya shiga makauciyar Najeriya wato Niger za a je da al'umma mazauna kan iyakokin Najeriya da Niger yanzu haka suke kokawa dangane da hana tsallakawa da abinci da hukumomin Najeriya suke ci gaba da yi abin da ke mummunan tasiri ga rayukan yan Najeriya da ke kan iyaka da ma makwabtansu makusanta inda baki daya suka tsinci kansu a cikin wani mawuyacin hali musamman ganin ana gab da soma azumin watan Ramadan mai albarka.
Bin ya kai wala haulo la kautu mutun gida ne komi yawa ne bai da abin da zai ci da gida ne zan na ki inda muke so a sako mu talaka kayan su tunda dai kudi na sun kasa sun kaso su kawo su a sai su a su koma su yi
sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani amma da farko ga Zara Ufaje da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Russia da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. An shirya shugabannin biyu za su gana a fadar Dolmabahçe dake Istanbul tare da yin taron manema labarai da yammacin yau Juma'a bisa tsare-tsaren da fadar shugabar Turkiya ta wallafa. Ofishin Zelensky ya ce shugabannin za su tattauna akan shawarar Kiev na kawo ƙarshen rikicin da kuma tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar al-Aswad da kawo ƙarshen matsalar abinci a duniya da kuma sakin fursunonin Ukraine da fursunonin siyasa da gwamnatin Russia ke tsare da su. Turkiya memba ce a kungiyar tsaro ta NATO ta yi kokarin wanzar da kyakkyawar alaka da Moscow da Kiev a tsawon yakin shekaru biyu tare da Erdogan a matsayin babban mai shiga tsakani kuma mai yiwuwa a samar da zaman lafiya. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi ga hukumomin Taliban na Afghanistan a yau Juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da maida ita saniyar ware. Shugabar tawagar ta Majalisar Dinkin Duniya a Afghanistan ta sake yin kira ga gwamnatin Taliban masu tsatsauran ra'ayi da ta janye takunkumin yayin da duniya ke bikin ranar mata ta duniya da nuna buƙatar saka hannun jari ga mata. Rosa Otunbayeba ta ce abin takaici ne yadda muke ganin abin da ke faruwa a Afghanistan. Wannan wani bala'i ne wanda ke haifar da babbar illa ga mata da 'yan mata da kawo cikas ga dorewar zaman lafiya da wadata. Tun bayan kwace mulki a watan Agustan shekarar 2021, kungiyar Taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu. Sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni, gani da Majalisar Dinkin Duniya da sauran kungiyoyin agaji. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da jawabinsa na uku kan yanayin da ƙasa ke ciki a yammacin jiya Alhamis wajen bayyana wani gagarumin mataki na sauƙaƙa kai agajin jin ƙai zuwa Gaza da tura kuɗaɗe ga Ukraine saboda yakin da take yi da Russia tare da kuma gargaɗin Amurkawa game da barazanar da ke tattare da Donald Trump wanda zai iya kasancewa abokin karawarsa a zaben watan Nuwamba. Kamar sauran shugabannin Amurka a cikin shekarar ƙarshe ta wa'adin mulkin su na farko, shugaba Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na shekara-shekara tare da wata muhimmiyar manufa, wato gamsar da al'ummar Amurka cewa ya cancanci ya ƙara wani wa'adin shekaru hudu. Biden ya ce a daren yau muna alfahari da cewa yanayin da kasar mai ke ciki ne ƙarfi ne kuma tana ƙara ƙarfi. Ya tabo batun damuwarsa ga masu jefa ƙuri'a akan shekarunsa da lafiyar kwakwalwarsa, inda ya mayar da martani ga abokin hamayyarsa tsohon shugaban kasar Donald Trump, dan takarar jam'iyyar Republican da ake kyautata zaton zai kara da shi a zaben watan Nuwamba. A hukumance, kasar Sweden ta shiga cikin kungiyar tsaro ta NATO a jiya Alhamis, matakin da jami'ai suka ce ya biyo bayan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da kawancen ke gudanar da babban atisaye a saman Arctic Circle a matsayin nuna ƙarfi da haɗin kai. Ma'aikatan kashe gobara na Ukraine sun karaɗe wani katafaren kantin sayar da kayayyaki a birnin Nikopol da Russia ta yi wa ruwan wuta kwana guda kafin lokacin. Mamayar Russia a Ukraine ba wai kawai ta ci gaba da haifar da asarar rayuka da dukiyoyi ba ne, haka kuma ta yi nasarar ƙarfafa kawancen duniya. Ya zuwa ranar Alhamis, Sweden ta zama memba ta 32 a ƙungiyar tsaro ta NATO, kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya sanar a hukumance. Prime Minister Sweden Ulf Kristersson ya yi gargaɗin cewa yanayin tsaro a Turai bai taɓa kasancewa cikin tsanani irin yanzu ba tun yakin duniya na biyu, amma ƙasarsa na iya taimakawa. Wasu mata masu ƙananan gonaki a Zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunne ga mata masu ɗauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa. Mata a Mashaba suna gina matsugunne tare da bada tallafi ga mata masu ɗauke da juna biyu waɗanda ke zaune a nesa da asibitin. Iyaye mata da suka kusa haihuwa suna iya zama a asibitin Bamanhandi mai tafiyar awa hudu a kudancin Harare. Joyce Mapako, wadda ke jagorantar shirin, ta ce tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu. Ta ce nisan asibitin yawancin mata suna haihuwa a hanyar ta zuwa asibiti ne, wasu kuma a gida. Ta ce a lokuta da dama wasu sukan yi sa'a su samu motar da za ta kai su asibitin, amma yawan gudun da suke yi yakan haifar da hadari akan hanyar su ta zuwa, don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gina matsugunnan. Mafako ta ce shirin yana taimakawa ko bayan da uwa ta haihu takan yi kwanaki biyu ko uku a asibitin yayin da jami'an kiwon lafiya ke ci gaba da kula da lafiyarsu. Ma'aikatan lafiya da kula da yara ta Zimbabwe na maraba da ci gaban.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. A yau za mu faro shirin ne daga Abuja, babban birnin Najeriya, inda albarkacin ranar yau 8 ga watan Maris na shekarar 2024 da ta kasance ranar mata ta duniya. Wasu mata da dama sun rika tofa albarkacin bakinsu dangane da abubuwa da suka shafi matan, kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoton da Halima Abdulrauf ta aiko mana daga birnin na Abuja.
Shin ina ka kwana a gami da baiwa mata damammakin da suka dace kamar yadda ake baiwa takwarorinsu maza? Kwararriya a fannin sadarwa Ambassador Khadija Isaac Bawas ta ce
idan muka yi la'akari da shi kanshi wato takin wannan shekara kenan na ranar mata ta duniya, wato inspire inclusion, abin da yake nufi shine a assasa ba kowane bangare muhimmanci. To kamar yadda muka sani a kasashen duniya zamu ga ana kokarin wato assasa wannan takin ba wai sai ranar mata ta duniya ba, amma mu a nan gida Najeriya har yanzu akwai koma baya ta harkar mata. Idan muka duba wato ta harkar mata a siyasa ne, ta harkar karatun ƴamace ne, ta harkar zamantakewa na yau da kullun na mata ne, zaki duba in kika hada na mata da na maza zaki ga cewa mata suna baya sosai, ba wai lalle sai mun zamanto daidai da su ba. Abin da ake nufi da inclusion shine a ba ma kowa abin da yake bukata, ba yanda za a yi a ce daidai ake so. Kin ga in aka ce daidai ake so, za a tashi a je a ba wanda bai da kafa takalmi kenan, kin ga ba a yi mai adalci ba. So abin da muke so shine a ba kowane bangare a ba mu abin da muke so a ba mata abin da suke so
a nata bangare yar siyasa kuma mai fafutukar ganin an shigar da mata fannin da saura muhimman fannonin rayuwa ta bayyana cewa
sunana Honorable Zainab Buba Galadima to kamar yadda aka ce nan da 2030 za a samu mata miliyan 342 a cikin talauci idan ba a yi wani abu to a gaskiya yadda ake tafiya har yanzu ba mu kai ba korarratan ma ba mu fara ba balle a ce an samu daman yadda za a yi a taimaka mu mata wurin ilimi muna baya wurin kasuwanci muna baya wurin siyasa da sauran abubuwa duk muna baya to ya kamata gwamnati ta ƙara kwazo da kuma civil society su ƙara kwazo a samu a tallafa mu mata su samu su fahimci wani abu su ƙara ma kansu value su ƙara ma kansu hazaka na nema da kuma bada gudunmawar su a cikin al'umma
sai dai kwararriya a fannin tattara haraji tana mai ra'ayin cewa
sunana Binta Gaudi ni tax consultant ce abinda zan ce game da wannan shine mata mun samu ci gaba akan ta because in kika duba zaki ga lokacin iyayenmu duk zauna suke gida ba wani aiki suke yi ba amma yanzu babu wata sana'a da ake yi da ba za ki ga mata suna yi ba ko aikin gwamnati babu wani office da ba za ka je ka ga mace ba duk da tayi ba wai mun kai daidai yanda muke so ba saboda akwai addini da ya shiga ciki da ba lalle mu samu yadda muke so ba but in aka kimanta mun yi nisa
alƙalman kiddika sun yi nuni da cewa da sauran aiki a fannin cigaban mata musamman gani yadda akwai gibi a fannin ba su damar su yi mulkin siyasa jagorancin cibiyoyi ko kamfanoni masu zaman kansu lamarin da ba a bar fannin yan jarida a baya ba kuma masu fafutuka suka ce abin a sake dubawa ne don cigaba a duniya baki daya Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Nigeria
to madalla an gaida Halima Abdulrauf yanzu kuma sai jamhuriyar Niger inda yanzu haka jama'ar da ke zaune akan iyakar Niger din da Nigeria ke cigaba da dandana kudar su sakamakon hana tsallakawa da abinci da hukumomin Najeriya suke ci gaba da yi lamarin da ya sa rayuwa ta ƙara kuntata ga rayukan 'yan Najeriya da ke kan iyakar da ma makwabtansu makusanta da abokan zama
yayin da lokacin soma azumin Ramadana wannan shekara ke ƙara dannuwa al'ummomin da ke zamne akan iyakar Niger Najeriya ne suka samu kawunan su a cikin matsalar raya kasuwannin su da wadataccen abinci tun lokacin da hukumomin Najeriya suka hana wucewa da kayan abinci a garuruwan da ke iyaka da jamhuriyar Niger hasalima motoci shaƙe da abinci ne ke can hukumomin shige da fice na kayayyaki na Najeriya suka sarbe a kwari local government ta jihar Sokoto kuma suka juya da su a headquarters su da ke birnin jihar Sokoto Alhaji Musa ɗaya ne daga cikin manya ɗan kasuwa masu sayar da kayan abinci a kasuwar Ilela local government dake iyaka da Niger
ko ken nasu a bar tsalla kowa da ranan ga Ilela wajen tana kusan kwanni ka ɗan Niger su tosu sai wai shi yasa da ta yi tsare kuma yanzu an amshe tana Sokoto aji ba mu san yadda suka niya ba sa'annan abin ga da aka sai suwa 30,000, 25,000, 40,000 yanzu ya kai 60,000 da dawa da masara da wake 60,000 kuma abin hayaki gaba ɗaya shi kuma yanzu dawa da annan Ilela ba a kawo wacce ne da Sokoto ita ko tana ne ƙariya abin ya kai wala haulo la kautu mutun gida ne komi yawa ne bai da abin da zai ci gida ne zama na aiki inda muke so a sako mu talaka kayan su tunda dai kuɗi na sun kasa sun kaso su kawo su a sai su su koma su sayo eh an ga zanda da na mina na da aiki shi akko kan da muke muna fuskanta wagga matsala in ta ci gaba ta da ba ƙasa za ta yiwa ba sama za ta yi tunda sai ka zaka nan ka so sai babu abin sai kuma baka taya sako ta sai ne kuma baka taya nan kwara sai ne tunda Ilela ita a lokacin gama kuma ita annan kusa abinda suke cewa a bari su kawo abin su nan da nan Ilela da kwani duk uwa ɗaya uba ne wanda duk ka buga in ka buge dan kwani ka buge dan Ilela jikoki na da diya duk wuri guda haɗi to don haka kuma Ilela ta zan bakin boda in ana so in ba asu sai an sai kaya an tsallaka da su
wannan matsalar ta ƙara jefa al'ummar Najeriya da ke wannan yankin cikin halin rabbana kawada ta mutal akari da kukan da ɗan ƙasar ke ci gaba da yi game da tsadar rayuwa da ma yunwar samun karamci abinci yau da kullum yayin da giwar ta Afirka ke ci gaba da kargame iyakar ta da jamhuriyar Niger duk da umurnin da ECOWAS ta bada na kwance border a cewar Alhaji Yahaya dan kasuwar hatsi na garin birnin Gondi inda jama'a ke ci gaba da kokawa game da wannan matsalar kasancewa tana haifar da horar farashin kayan abinci ba su damu ba kuma masara da zaran ta sha wuta za ta koka da kanta inji shi
gaskiya wanga abu bai da dadi to kaga da yaure ko buhu guda biyu ya shigo min ba daga illela wanda ya danganci haci ko masara
a farkon makon nan ne zonal commander na custom na Sokoto Zamfara ya kai ziyara a wannan border da a cewar shi ake shirye-shiryen budewa da zaran sun samu umurni daga gwamnatin tarayyar Najeriya sai dai wannan bai hana waɗansu mutane a birnin Kwanne ba kokawa game da wannan matakan da hukumomin na Najeriya suka dauka
in ka dibi cikas na ababen da ake ciki ai kullun an ko an ka tashi cikas ga talakan shi ka haɓa saboda yanzu ga matsala ta to Najeriya in ka dibi kowani abu yayi ƙarin kuɗi yadda wani duka kai
a kasuwan nan ba kayan abinci isassu a garuruwan Najeriya yayin da farashin kayan ke ƙara hauhawa a Najeriya da makasuwan nan jamhuriyar Niger Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne jamhuriyar Niger
an gaida Haruna Mamman Bago daga birnin Kwanne da wannan rahoto yanzu kuma ga Hassan Maina da shirin mu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za ku ji cewa hedkwatar sojojin Najeriya a karo na biyu tana bayyana cewa ba za ta yi juyin mulki ba ta yi imani da kuma amana da tsarin demokradiya
In Nigeria we continue to defend our constitution and not suspend it
Zamu duba batun kisan wani babban malamin addinin musulunci kuma limamin Juma'a a jihar Zamfara da ake zargin jami'an askarawan jihar da gwamnatin jihar ta kafa suka aikata
su jami'an askarawa wanda gwamnatin jihar Zamfara ta doka sun ka shigo sun ka je gidan malam neman sa sai gidan malam neman sa an ka je gidan malam ba shi nan ne an ka ce a to akuma makaranta ila malam na makaranta suna zuwa makaranta nan wurin sun ka isa malam sun ka doke shi nan wurin
a jihar Bauchi kuwa a ƙara tabarbarewar tsaro al'amarin ya sa sarakunan gargajiya sun shigo cikin maganar
Tunda nan sarkin nan yadda kuna san samu za a hamsin ma ne za a ce. Tunda na wuce 45 na wani da shida na shiga da baka. Jama'a suka ce ba ni haɗin kai kwarin da kai ban tuwa sabon abin da jama'a ce ba ni haɗin kai kamar wannan ba. Wallahi ba kokari na ba ne. Kowa sai ya dora da abuwa shi kwanda. Duk ƙasar dangi.
Domin jin cikakken shirin sai ku biyo mu sannu a hankali. To madalla. Baba nan manyan hafsoshin sojojin Najeriya na ƙara kore batun yiwuwar yin juyin mulki a ƙasar. Ƙasa da kwanaki 14 da babban hafsan hafsoshin tsaron Najeriya General Christopher Musa ya jaddada goyon bayan mayakan ƙasar ga tsarin demokradiyya. Lieutenant General Taurid Abiodun Labaja ya sake jaddada cewar ba su da sha'awar gudanar da juyin mulki a Najeriya.
The armed forces of Nigeria, particularly the Nigerian army,
rundunar sojojin Najeriya ta yi matukar amincewa da zaɓin tsarin demokradiyya da ƙasar ta yi a matsayin salon tafiyar da ƙasa da aka aminta da shi. Saboda haka ba mu da muradin yin juyin mulki. Sojojin Najeriya za su ci gaba da kare tsarin mulki ta kowane hali ba tare da kawo mai cikas ba. Bisa kowane irin dalili mulki dai aikin shugabannin farar hula da aka zaɓa ne yayin da mu kuma sojoji za mu ci gaba da aikin da kundin tsarin mulki ya dora mana
kalaman General Taurid Labaja Wasu jami'ai da ake zargin askarawan Zamfara da gwamnatin jihar ta kafa don taimakawa wurin samar da tsaro a jihar. An yi zargin sun yi kisan gilla kan wani babban malamin addinin musulunci kuma limamin masallacin Juma'a na garin Mada da ke yankin karamar hukumar Gusau a jihar ta Zamfara. Kamar yadda wannan mazaunin garin ke mana karin bayani.
Su jami'an askarawa wanda gwamnatin jihar Zamfara ta doka sun ka shigo sun ka je gidan malam neman sa. Ka je gidan malam neman sa an ka je gidan malam ba shi ne. duniya an kace a to hukuma makaranta ina malam na makaranta suna zuwa makaranta nan wurin sun ka yarda malam sun ka doke shi nan wurin
to yanzu wani hali ake ciki a garin
yanayin garin mare yanzu gaskiya babu dadi zaka gani al'umma ga sunan jangon wallahi babu wani labari mai dadi kuma kowa ga gani idan ka ji ta'aziyar malam ko ka kalle bidiyo zaka ga kowa yana alhini akan rasuwar malam saboda ba karamin mutum bane gaskiya a idan al'ummar garin Mada da ma jihar Zamfara zance maka baki daya ba karamin mutum bane al'umma suna nan suna ta zaman ta'aziyya ta dadanta ma juna kan rashin malam
menene gaskiyar zagin da ake cewar akwai hannun askaran Zamfara wannan aika
kamar majiya mai tushe kwarai-kwarai da gaskiya akwai wannan zargin sosai kuma ni ma ina daya daga cikin mutanen da suka zargin cewa akwai jami'an hukumar askara a cikin wannan lamari
akan haka gwamnatin jihar Zamfara ta hidda sanarwa kuma na tambayi kakakin gwamnan jihar Suleiman Bala Idris kome takardar sanarwar ke cewa
lallai abin da takardar ta kunsa shine an haske kan abun bakin ciki da ya faru na kisan gilla da aka yi ma limamin garin Mada dake karamin hukumar Gusau wanda wasu ƴan sa kai suka dauke shi daga makarantar sa suka je suka yi mishi kisan gilla ba bisa ka'ida ko haƙi ba gwamnatin jihar Zamfara tun bayan da abin ya faru jiya talata ta umarci jami'an tsaro da su gaggauta tabbatar da sun kama waɗanda ke da hannu cikin wannan lamari domin a gudanar da an samu kama mutum 10 ƴan sa kai waɗanda ake zargi da aikata wannan an samu tabbacin cewa ɗaya daga cikin mutum 10 ɗin nan tsohon ɗalibin shi limamin ne wanda aka kashi kuma ana ci gaba da yin bincike sai dai abinda gwamnati gwamna Dauda Lawal ya sha alwashi shine wannan abu ba zai taba tafiya haka banza ba za a dauki mataki na shari'a
yanzu kuma sai jihar Bauchi inda tabarbarewar tsaro a wasu sassan jihar yasa iyayen kasa shigowa cikin wannan lamari inda mai martaba sarkin Ningi Alhaji Dr. Yunusa Muhammad Danyaya ya kafa cibiyar tsaro na ƴan sa kai a masarautar sa ganin yadda ƴan ta'addan suka addabi wannan yanki mai martaba sarkin Ningin yayi wakilin mu a jihar Bauchi Abdulwahab Muhammad karin bayani
da farko ne zan fara cewa Bahaushe yana cewa hannu ɗaya ba ya daukan jinka lokacin da wannan masifa ta fado ba da ba Najeriya da Saudi Arabia gwamna girma gwamna jiha ya ba da abin hajji da dawo na samu kasa ta taru mutane ba sa iya bacci da idanun su biyu nan da nan ban yi wata kasa a gwiwa ba da tattaro dukkan masu ruwa tsaki da hajji da jagasai da sauran dukkan masu bincin mutane da yan siyasa da ma'aikata da sauran jama'a ba waɗanda suke kunya-kunya ne cewa jirgin bala'i ya zo mana ya za a yi man taɓa samun tun da nai sarki ne ya zata saman shekara 40 da ko na san samu za a hamsin ma ne za a ce tun da na wuce 45 na wani da shida na shiga da uku jama'a suka ce ba ni haɗin kai ƙwarar da kai ban tuwa samun abin da jama'a su kwa ni haɗin kai kamar wanda ba wallahi ba ƙoƙari na ba ne a lokacin hau ƙoƙarin Allah dai da ikon sa da ƙoƙarin jama'a kowa sai ya nuna damuwa shi gwada duk ƙasar dingi mutane voluntarily suka tara kuɗi biliyoyi kuma aka zauna gaba da ba kwabo ɗaya da sai ya shiga wani guri duk abin da aka tara don an ji amfani da shi muka nemo mutanen ƙauyuka suka yi voluntarily suka yarda cewa za su tsara ƙauyukan rayukan jama'a da dukkan mutanen muka ci cewa za mu warko haka ba tun daga kuɗi jama'a sun tara za mu riƙa ba kuɗin an kula ne ba biyan kuma ke ba duke ba wanda aiki da Allah ne lalata muka koma kuma ga Allah muka tara malaman ƙasa duka aka yi addu'a ba ji ba gadi Allah kuma bai karɓa addu'a ne ba kuma abin da ya fi ƙarfin Allah musamman ba gan shi cika da garin su ne suka kawo sabon nasarar mu wannan abu ya zama yanzu ya yi shauƙi a ƙasar mu
Alhaji Dr. Yunusa Muhammad Danyaya ya kuma ja hankalin gwamnati
to aidiya gani da ban sani ba ba ɗaya da ra'ayi na ni sai da Yunusa ina ganin kamar ba a so ka ba a bukata a daidai abin da domin babu abin da ya faru cikin gwamnati ba ne su iko Allah shi ni a gani da akwai dan wani wato sakala ko lalashi daga bangaren tarayya cin asali ba ta yau ba cin cin shi aka bar abin da tun daga Boko Haram yau shekara 14 abu yanzu shiga wanda harin da mushi cikin yanzu su fashe da makamai su satar mutane su ne ya za a yi a ce gwamnati ta na dandaranta waɗansu ɗan gara mutane ba su da ilimi ba su da kyakkyawan addini a ce su fi ƙarfin gwamnati sai kai fatila da wani abu da kyau ka ji ɗaya kenan na biyu ya za a yi a ce an bar abin nan ya kawo haka a ce kuma waɗannan mutane har su shiga ma'aikin soja su yi abin da suka daba ko abin soja su shiga ofishin sanda su yi abin da suka daba. Ai gwamnati is mighty saboda kane a nan ina ganin zan yi kira ga gwamnati a matsayin na ɗan ƙasa a duba wannan abu da kyau. Kuma kudin nan in sun karɓa mutane na suka kawo yanzu dai an karɓi miliyan goma ko miliyan ɗari ko miliyan hamsin kaya guda ne da na suke suna da shi don gwamnati wasu waɗannan ba ba wani abin da bai shirya roƙon Allah subhanahu wataala ya sa gwamnati ta ji kwautar jama'a domin duk abin da za ka yi a rayuwa idan ba da ba lafiya al'amari ba zai inganta ba ba za ka iya sarrafa komai ba sai ka samu zama lafiya. Zama lafiyar nan ya bada komai da gwamnati za ta bada duk kuma abin da za ta yi sun saba bada zama lafiyar nan da ya kamata a ce gwamnati ta yi.
Mai martaba sarkin Ningi Alhaji Dr. Yunusa Muhammad Danyaya a cewar masanin tsaro Eya Komodo Babagamawa mai ritaya na ganin ba ko shakka irin yadda iyayen ƙasa ke shigowa cikin wannan batu to za a samu natija.
A baya iyayen ƙasa a duk lokacin da suka ba da bayanai da ba a sai akan abubuwan da ke faruwa a wuraren su to dole ne a shaurare su saboda suna da muhimmanci a wurin mutanen su kuma duk wanda ya shigo yankin su suna da saniya cewa waye ya shigo yaushe zai fita daga ina ya zo to amma sai aka yi kuskure ba a kula su ba aka basu aka dogara akan jami'an tsaro da kowane bayanai na sirri da ake samu a duk da haka wayannan sun yi tasiri amma yanzu kaga da yake sarakuna sun shigo ciki musamman in ka duba a nan jihar Bauchi kamar shi mai martaba sarkin Ningi da sauran sarakuna da suka bada gudumawa suke bada ba'asai da bayanai sannan suke amfani da jarumai na wannan yanki yan banga da sauran jama'a ai yanzu in ka duba kaga an samu sauki kwarai da gaske to dole ne gwamnati ta jawo su jiki ta shaurare su su ba da gudumawa su kuma duk wani taimako da ake so a musu sannan kuma in ka dubo kasa-kasa akwai hakimai wanda suke aiki da dagatai da masu unguwannin su musamman a hakimin gamawa na kula na gani yakan tashi ya tsaya yi rangaji a dukkan masu unguwannin shi da mulamomin shi domin ya tabbatar cewa duk wanda zai shigo da wanda zai fita yana da bayanai da ba sai kuma kullum yakan zauna da jami'an tsaro na area sa sojoji yan sanda da civil defense da sauransu so ina tabbatar maka da cewa duk waɗannan matsaloli da muke da su insha Allah su za su yi maganin abu saboda haka kullum muna kira ga gwamnati akan cewa ta jawo waɗannan sarakuna ta sa su a ciki a taimake su a ji bayanan su da ba a san su sannan kuma a taimaka musu da kayan aiki matukar in aka yi haka ina tabbatar muku da cewa abubuwa za su canja kuma za a samu nasarori kwarai da gaske a cikin jami'an tsaron kuma waɗannan sarakuna da iyayen ƙasa su suke zaune da jama'an nan su suka san wa yake shiga wa yake fita saboda haka yana da kyau a taimaka musu kwarai da gaske musamman su waɗannan dagatai irin sarkin gama da sauransu a waɗannan abubuwa da suke.
Gaida Air Commander. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin abokan aiki na Suleiman Mumini Barma da kuma wakilinmu da ke Bauchi Abdulwahab Muhammad sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan Maina Kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Tumadallah masu sauraro kafin mu nade tabarmar shirin ga takaitattun labarai.
A yau Juma'a ne shugaban Ukraine Vladimir Zelensky zai isa Istanbul domin tattaunawa da takwaransa na Turkiya Recep Tayyip Erdogan kan yakin da Ukraine take yi da Russia da kuma zirga-zirga a tekun Bahar al-Aswad. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi ga hukumomin Taliban na Afghanistan a yau Juma'a cewa hana ilimi ga mata wani babban kuskure ne da ke ƙara jefa ƙasar cikin matsanancin talauci da maida ita saniyar ware. Ƙungiyar Taliban sun hana 'yan mata shiga makarantar sakandare da sauransu sun iyakance 'yancin mata na zirga-zirga a wajen gida da kuma haramta musu yawancin wuraren aiki na gwamnati da na kamfanoni gani da Majalisar Dinkin Duniya da sauran ƙungiyoyin agaji. Wasu mata masu kananan gonaki a Zimbabwe sun tara kuɗi domin gina matsugunai ga mata masu dauke da juna biyu da ke zaune nesa da asibiti domin ceto rayukan matan da ba sa iya zuwa asibiti a lokacin haihuwa. Joyce Mafako wadda ke jagorantar shirin tace tsarin ya biyo bayan da iyaye mata da yawa suke kasa isa asibiti da wuri kafin su haihu, don haka suka yanke shawarar kawo ƙarshen wannan matsala ta hanyar gina matsugunan.
To baki ɗin kuma an muka kaga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen mu a yau. Sai kuma da safe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zara'u Fage da ta taya na gabatar da shirin da Fiona Nanduje da ta bada umarni da injiniyan mu ta yanzu Saida Hawwa Sharif, ke muku fatan alheri daga nan Washington. Mu kwana lafiya.